Saurari da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 27 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu magana ne akan jarabawar share fagen shiga jami'a wato JAMB.
Haka Zara, masu saurare muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Kasancewar kwamitin kula da harkokin ilimi na Majalisar Dokokin Tarayya ta gabatar da wani kuduri da ya kunshi cewa kada 'yan ƙasa da suka wuce shekaru 16 su zana wannan jarabawa ta JAMB.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Masu sauraro barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin zauren mu na matasa wato zauren yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi ilimi wato gishirin zaman duniya. A tsari irin na ƙasa Najeriya akwai jarabawar da ake yi, jarabawar share fagen shiga jami'a wacce ake cewa JAMB. Duk shekara dalibai dubbanni ne daga kowanne makarantar gaba da makarantar firamare ne suke ɗaukar wannan jarabawa domin samun gurbi a manya-manyan makarantun da suke gaba da sakandare ɗin. To a kowane lokaci kuma ana samun wa'insu ƙalubale ya Allah na faɗuwar jarabawan ko kuma makamancin haka. A cikin 'yan kwanakin ne aka samu Majalisar Dokoki ta Tarayya suka gabatar da wani kuduri da suke so a tattauna a kai domin a tabbatar da shi ne maganar cewa duk wanda yake ƙasa da shekara 16 kar ya ɗauki ta wannan jarabawa, ma'ana shekarunsa sun yi kaɗan. Akwai kuma wasu batutuwa da muke so mu ƙara tattauna a kai wanda ya shafi ita wannan jarabawa ta JAMB. A zauren namu a yau muna tare ne da ɗalibai da kuma malami a Malam Shehu Idris Ibrahim wanda yake malami ne a tsangayar koyon aikin jarida wanda yake kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke nan Kaduna. Malam Shehu, barka da zuwa. Sannan tare da ni akwai Malama Asiya Haruna Baba ɗaliba da kuma Malam Shamsuddin Abubakar Sadauki, shi ma dukkansu ɗalibai ne waɗanda suka shiga cikin gwagwarmayin wannan jarabawa ta JAMB kuma suka dandani ko me ta kunsa. Malamai, barka da zuwa nan zaure. To kamar yadda na tambaya, ita JAMB dai jarabawa ce wacce ake cewa jarabawar share fagen shiga jami'a. Malama Asiya, bari in fara da ki. Kin taɓa yin wannan jarabawa ta JAMB?
Gaskiya na taɓa yin jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato JAMB ba. Na taɓa yin wannan jarabawa. Kusan zan iya cewa kashi uku ma.
Jarabawar share fage ba aka ce ba so ɗaya ke yin jarabawa ba?
Eh, za ka iya yi so ɗaya. Idan ka samu kaci za ka iya samun admission ka tafi makarantar gaba da secondary school. Za kuma ka iya jarabawan kaci jarabawan amma wajen FCME za ka iya samun akasi ka fadi.
Wato jarabawan ake tantancewa kafin a shiga jami'a ko babbar college. To kamar so nawa kika zana wannan jaraba ta jam?
Gaskiya zana jam ina ba karo na farko bane, na zana jam karo na uku kenan, kuma gaskiya babu sa'a a ciki.
Shin kenan yana nufin ba kwa karatu ne ko kuma me ke faruwa da maganan jarabawar?
Ko daya in dai maganan karatu ne, daidai gurgudo iya sanin kaina da nayi gaskiya muna da karatu, sannan kuma faduwan jam din ba wai cewa ni kadai bane, kuma ni dai nayi iya bakin kokari na ga gano cewa ba fa wai laifi na bane faduwan wannan jam din.
To
saboda me dalibin da ke daukan na farko a makarantar mu gabaki daya tare muke rubuta wannan jarabawa da shi, kuma duka dai da muke rubuta wannan jarabawa da shi daga ni har shi har izuwa yau babu wanda ya nasara.
To kina ganin kaman daga tsarin yanda jarabawar ake tsara ta ne tambayoyin su kan fita daga cikin abin da aka sanar da ku a makaranta, ko kuwa dai akwai wani abin da kuke zargin ke faruwa ne da jam?
Gaskiya in dai maganan wai tsarawa na ga abubuwan da ake so dalibi ya bi ya ci jarabawa da sauransu daidai gurgudo min bi, kuma tsakani da Allah mun san kanmu ciwon ga yanayin yanda muke karatun nan, kuma jarabawar question din da suke yi tambayoyin da suke jera mana ni daidai gurgudo ba tambayi da muke tsallakewa muna amsawa. To kawai dai ita dai wannan jarabawan ta zama dai to kaman dai a ce cinini wanda almirabo dai ka samu
a makarantar boko. Bari mu ji Mallam Shamsu, ka ji abin da Mallama Asiya take faɗa akan maganar jarabawan nan, kai ma ka ce ka zana jarabawan nan na jam?
Eh, kwarai kuwa na zana jarabawan jam, ba ma su ɗaya ba kuma ba su biyu ba, a kalla zai iya kaiwa su hudu. Amma kuma abin da zai ba ki mamaki tun daga kan tsarin shi kanshi a rubuta jarabawan jam din, tun daga kan zuwa kai rijistan jam din, zaka gane cewa kaman akwai wani dan al'amari. Misali tun daga farko, tun daga kanshi kudin da ake karba gurin su dalibai, misali an ce za a biya naira 4000, idan ka je a matsayin ka na dalibi ka dauka 4000 ko kuma za a baka, ko kuma kai kare kanka ne zaka nemi wannan kudin. Idan ka dauka wannan kudin ka je sai kaga akwai wani kari, idan an samu za a iya samun karin 1000 ko kuma 1000 da wani abu a cikin wannan kudin, sai mu rasa haka al'amarin ke faruwa. Idan muka yi hakuri a wannan abun muka rubuta jam din, abin da yake ci mana tuwa kwariya shine har kullun shine idan muka yi jarabawan jam din har kullun. Jarabawan jam din kamar yanda na gaya miki ba su ɗaya ba, ba su biyu ne ba, nayi su hudu ne, amma kuma duka a cikin wayannan jarabawan ban samu na ci ba. Kuma zan iya cewa
sai kuma ka nemi wani da laifin rashin cinka hanya ba kai ne ka fadi ba saboda rashin maida hankali akan karatu.
A'a, to zamu iya cewa to ai abu guda ɗaya ne zuwa biyu. Abu na farko shine idan dai har na san kaina cewa ni na zauna na yi karatu, shi yasa nake faɗa miki cewa dole abin yake ci mana tuwa gwariya, saboda ni na san cewa na zauna na yi karatu saboda jarabawa ne a gabana. Kuma akwai abubuwa da yawa da zan baki wani dan misali kaɗan. Akwai wani wanda muna tare da shi shi ma din har kwana muke yi mu zauna mu ci tun da muna da jarabawan jam. Misali akwai darussa guda hudu da ake rijista, mun yi rijistan darussa guda hudu, to mu dauka mu dinga cire lokaci ko da awa biyu zuwa uku ne muna yin karatu, mu zauna mu yi karatu mun tabbatar da cewa mun fahimci karatun nan, kuma za mu zauna mu je mu rubuta jarabawan. Amma kuma bacin sakamako ya fito sai mu ga cewa ba mu ci jam din ba, wannan al'amarin mu dalibai yana ci mana tuwa kwariya.
To ba ku cin ba ne shi yasa ba ku cin ba?
A'a, gaskiya mu fa a gaskiya a irin zargin da mu muke yi mu dalibai muna ganin cewa wannan jarabawan kawai ana rabawa ne a cewa na rabi su ci ko kuma wayannan su ci, kamar akwai adadin da ake so su ci. Ita hukumar jami'an jarabawan muna zargin ta kamar da kawai akwai wayanda take so su ci jam din ne, saboda idan dai har dalibi yayi karatu kuma ya yarda cewa yayi karatu ya rubuta abin da ya rubuta, kuma sai a zo a ce bai ci jarabawa ba, ina wannan ba abin da za a ce.
To ai wannan zargin da kake anya kuwa, saboda kaga akwai wanda zai zana jarabawan su ɗaya ya ci, kuma kaga mutane suke kudu din nan da sauransu, za ka ga sun zana jarabawa su ba su tsaya suna ihun cewa an musu ojaro ba, kuma sun ci din taku ɗaya.
To zamu iya cewa
amma su sai ku bata lokacinku ku je kuna kallon fim kuna hirarrakin ku a kafofin sada zumunta, daga ƙarshe kuma ku ce kuma za ku ci jarabawa?
To ai kamar yanda na gaya miki, zai iya yiwuwa wanda kika ce ya ci din lokacin farko yayi rubuta su ɗaya ya ci, ya shiga cikin wayanda suka samu wannan sa'an da ake magana ne cewa ya rubuta kawai ya ci shi ma an sa shi a cikin musu.
Mallam Shehu, ka ji abin da dalibai suke faɗa, wai maganar jarabawa a Najeriya har akwai maganar sa'a. Ita jam din nan da jarabawa ce wacce aka tsara ta bisa dokoki da kuma ka'idoji sannan kuma ana yin ta ne a dukkanin fadin Najeriya wanda maganan san kai ina ganin bai kamata a ce ya zama zargin da yaran nan suke yi a game da wannan jarabawa ba shin me yayin hanganka akan abin da ya kawo maganan hana yaran da ba su kai shekara 16 zana ita wannan jarabawa ba yanzu duk da yake rigata zama doka ba amma tana majalisa
to alhamdulillahi dangane da batun da shi Shamsuddin yayi da kuma ita Asiya Haruna Baba cewar su suna ganin wata kila kamar akwai wani san kai da ita hukumar wato shirya jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam ta yi ina ganin hakan kawai tunani ne irin nasu na dalibai domin ita wannan jarabawa ana shirya ta ne gaba ɗaya daliban da ke fadin wannan ƙasa Najeriya so babu kuma yadda za a yi a ce an shirya wannan jarabawa domin karkatar da wani bangare mafiya yawanci waɗansu lokutan zaki ga a jarabawar akan samu yan arewun su ke da wato maki mafi yawa a cikin jarabawar da aka samu haka zalika wani lokaci akan samu yan kudun su ne masu maki mafi yawa a cikin jarabawar da aka samu ita jarabawa tana da alaka da mai da hankali ga dalibai zaki tadda wani wallahi gidansu ma ba a ci abincin yau bari na gobe kin ga dan talaka ne wanda ba su da komai amma sai zana jarabawar ki ga ya fito da sakamakon da wanda ba abin da ya rasa a gidansu ma ba yi to kin ga kenan na farko za a iya cewa wato mai da hankali
da jajircewa
babu wani batun maganar san kai sannan bangaren wato yanzu kuduri da ke gaban majalisar wato dattawa ta tarayya cewar ana so a kawo wani tsari dangane da cewa duk wato dalibin da bai kai shi yau bai wuce shekaru 16 ba bai ba kamata a bar shi a rubuta wannan jarabawa ba to gaskiya ni ma ina goyon bayan hakan dalili ko shine a matsayina na malami a makarantar da ke gaba da wato secondary school mukan fuskanci kalubale ga yara masu karancin shekaru a wannan mataki musamman a jami'o'in mu da kuma kolejojin mu zaka tada yaro ne dan karami bai san inda kansa yake mishi ciwo ba kawai yazo ya rubuta jam ya dibi sa'a ya ci yazo ya nemi admission makaranta ta bashi domin ya ci jam ta bashi admission makaranta ba ta da ikon cewa zo da karancin shekaru ba za ta bashi ba dole ta bashi to abin da ya ci ne to ya shigo makaranta ba tare da wata cikakkiyar ma sanin menene ma wai ita jami'a take nufi ba kai shi yana hayaki saboda kuruciya sai kitar da wani lokaci zuwan ajin ma ba za a yi ba kuma za a zo a hada kai da sauran yaran da aka zo masu shekaru irin dashi su bi su ishi mutane sannan su shi makarantar da gaba da secondary wato jami'o'i ko kolejoji makaranta ce da ba a bada hurumi na tsawa ma mai karfi ba a so kai
wani wato kamar uwa ba kwaba ne
eh uwa ba kwaba ne haka yake balanta zaka ce zaka dauki wani hukunci ko na duka ko wani abu ba zaka iya yi ba to sai ki ga yaran suna ta ba mu malamai wahala suna ba mu ciwon kai ai ta fama da su ai ta godo da su ba kamar waɗanda wato sun dan samu shekaru ba
wato saboda ba su gama gogewa sun girma da hankali
sun dai dama ce ta rayuwa ta kawo su jami'ar ko college so sai su to su abubuwa na rashin natsuwa da karancin shekaru ko ce kuruciya yana ɗiban su ga suna wasu abubuwa a ƙarshe ma dai wasu waɗanda zaki ga ba su da sa'an ki ga sun ƙare shekarun ma ba su ma san me suka zo yi a makarantar ba su kuma samu ribar komai ma a makarantar ba
to na bance kamar dan kana dai a ganin cewa wannan kuduri idan ta tabbata abu ne mai kyau
sosai
nayi ya kokari na wurin ganin cewa na samu jim ta bakin jami'an ita wannan hukuma ta shirya jarabawar share fagen shiga jami'a wato ta jam amma iya bakin kokari na shi babban jami'in wato darakta din ya nuna cewa shi tabbas indai har ba Abuja na je na samu cikakken bayani daga can wurin su ba shi ba zai iya cewa uppan ba duk da yake cewa su ba ita jam din ne ta kirkiro ita wannan bayani ba cewa ta wannan bayani ko kuma kuduri da ake so a tabbatar da ita committee kula da ilimi su ne suka na majalisa su ne suka tabbatar da cewa bayan sun yi rangadi suka ga cewa akwai
bukatar
gudanar da wannan doka to mana idan har tayi wudin ma taya kake ganin za a iya tabbatar da ita wannan doka kuma ta aiki
Thank you.
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu.
To malam, idan har ta yiwu din ma, ta yaya kake ganin za a iya tabbatar da ita wannan doka kuma ta aiki?
Eh, tsarin yana da saukin bi ai. Ko mu a mataki shi wato shigowa kwalejin, ai akwai abin da mukan yi bayan yaro ya rubuta jarabawarsa ta jam din ya ci, an bashi admission din ya samu damar shigowa ita jami'a ko kwalejin. To akwai tsare-tsare. Na farko dai akwai bangaren screening, wato tantancewa. Zai zo da abubuwan da muke bukata kamar takardun shekarun haihuwarsa, da kuma takardun shekarun kammala primary school dinsa, sannan da kuma takardun shedar cewa ya ma rubuta ita wannan post JMI din, sannan kuma ita college ma ya neme ta. To a wannan wuri kamar jam din ne registration ake yi. A tsarin registration din dole akwai abin da muke kira takardun haihuwa da akan bayar na asibiti, wato birth certificate ko kuma declaration of age kenan, wato shedarin haihuwanka. To waɗannan abubuwa guda biyu da su za a amfani wajen registration din. Na farko, bayan da za a yi misali mutum ya zo maka da shaidar takardun haihuwar shekara 25 kuma bai kama da wanda yake da shekaru 25 ba, to tun daga nan ma kuma wannan tsari kin ga shi ma zai fitar da shi. Kuma musamman na tabbatar da ita hukumar jam din, ita hukumar wato shirya jarabawar shiga jami'a, ina ganin in dai har dokan ta zama kuduri an tabbatar da ita, to ba za ta rasa yin wani tsari da zai iya wato kauda wannan matsala da muke tunani ba. Yadda kika yi tambaya, za a yi a iya gane cewa kila wani mai karancin shekarun bai kamata ya rijista mu wannan jam din ba. Na ga ita wannan hukuma dole in abin ya zama doka, to za ta fito da wani sabon tsari wanda hakan zai daidaita da abin da ake bukata.
To ku dalibai, ba ku ganin idan aka kafa wannan ita doka, an har ta tabbata ta zama doka, kamar ba a tauyewa muku kuwa haƙƙi ba a matsayin ku na wa'anda in ji har ilimin naku ne kuma jarabawa ko kuka yi dakwaci, ba tauye muku haƙƙi na cewa kar a bar ku yi jaraba na ba sai kun kai wasu tsayyadaddun shekaru?
A maganan tauye haƙƙi kam, maganan gaskiya an tauye mana haƙƙi. Saboda menene? Yanzu iyayenmu suna kai mu makaranta da guri. Ana kai ka makaranta ne daga lokacin da ka fara bude baki, ka san mama, ka san baba, to za a kai ka makaranta a can wayenka yake farawa. To ka fara makaranta daga wannan age din naka. To ta yaya ba za ka gama makaranta daga karancin shekaru ba? Dole za ka gama makarantanka daga karancin shekaru, saboda me ka fara karatunka daga farko? Kamar a ce misali an kai ka daga dan shekara uku, ka fara daga playing class, watan ajin kananun yara kenan,
kuma ajin reno
kafin ka zo ka fara daga nursery. To kana shekara uku ka je nursery, ki lissafa daga nursery ka gama primary school 9-10 ka kammala, ka je secondary school. To kana secondary school shekara 6 ne.
To kenan zuwa shekara 15 ma'ana yaro ya riga
kammala secondary school. To kuma zaka zauna a gida ne ka tasa iyayenka kana kallon su sai ka kai shekarun da hukuma take bukata, sannan ka ci gaba da karatu?
Idan na fahimce ki, wato kenan shi wannan dai matsalar ya faro ne tun daga baya, can baya, yanzu lokacin da za a zana shi jarabawa nan na share fage ba, ma'ana tun daga lokacin da za a shigar da yaro primary ne kamata a ce an bi ka'ida na dokokin ilimi na Najeriya, duk wani doka da aka kafa domin cewa sai yaro ya shekara 6 kafin a saka shi a makarantar primary.
Kwarai da za a maida wannan dokan, to shine zai kai iya shekarun da suke bukata.
Amma a halin yanzu tunda ana iya sa yaro tun dan shekara 3 ma primary school kenan, dai kamar dokan ba za ta yi tasiri.
Gaskiya ba za ta yi tasiri ba, saboda menene? Iyayen yanzu sun fahimci cewa yaro ya zauna a gida da wannan shekarun, tun daga nan ne tarbiyyar shi take farawa. To idan yaro ya taso daga tarbiyyar makaranta, tarbiyyar shi takan bambanta. Kuma yaron da kaga an kai shi makaranta yana shekara 6 ya zama fandararre, to dama bai samu ingantaccen tarbiyya bane. Amma yaro ya samu tarbiyya ne tun daga makaranta, to zamu iya cewa laifin tarbiyyar nashi ya kai ga malaman makaranta.
To ke ne mutum goyi baya ba?
Ban goyi baya ba.
Wannan shansu din anya ba za a bar ku ba sai ka gama wasan kwallon kafanka a unguwa?
To ai idan aka ce haka, kamar an bar baya da kura kenan. A cin farko, kamar yanda aka yi magana shine kada ma a bari a fara makaranta. Misali na gama makaranta ina shekara 16, akwai sauran
15
misali an ce dole sai na cika wayin, sai na ƙara shekara a gida kafin in tafi wani makaranta. Hakan na nuna cewa cincinin bai kamata a ce ma na gama makarantan ba, bai kamata a bani gurbin shiga makarantan kafin shiga makarantan gabar secondary school kenan. Ya kamata tun daga primary school ina zuwa secondary school, ya kamata a ce ban ma shiga ba, sai a bari, sai na kai wannan shekarun, sai in je in fara, sai na kai wannan shekarun da ake so, sannan shiga makarantan da take gaba da secondary school. Wannan shi
wato bisa ka'ida kenan, ya kamata a ce kamar yanda a da ake bi bisa tsari, zaka ga dan primary school ya gama ne yawancin su shekara biyu sha ɗaya sha biyu mutum zai gama primary kafin ka gama secondary shi ma tun da shekara shida ne uku karami uku babban zaka ga akalla yana mutum yana shekara 17 zuwa 18 kenan a daidai inda za a bi wannan dokar ba irin yanda ake jefa yara ko wani lokaci ba da kila abin yayi tasiri
kware kuwa da abin zai fi tasiri
to amma yanzu wannan dokar ita me matsayin ta a wurin ka
to gaskiya wannan dokar zamu iya cewa za ta
kara mun ta tabbata
in ta tabbata abin za ta kara haifar ma dalibai wani abu kuma baya ga harkan ilimi baki da tunda baka da tabbacin cewa ita kanta gurbin karatun ma kamar yanda ake magana baka da tabbacin cewa koda ka kai wannan shekaran ka kara shekara daya a gida kana jira shekara ya kara ka zo ka fara ka nemi gurbin karatu ba a baka baka samu ka an baka gurbin karatun nan ba baka ci jam din ma ba a bari ka ci ba na farko kenan ka ci jam din baka samu gurbin shiga makaranta ba saboda hakan na faruwa zaka ga mutum ya ci ya samu makin din da ake bukata ya shiga amma kuma sai ka ga duk wani suka idoji ya cika sai ka rasa ayi admission ba da gurbin karatu kaga babu sunanka sai ka rasa ya zaka yi
to kina bai ci jarabawan tantancewa da ake bin da
jami'a to wani irin jarabawan tantancewa abu ne a bayyane ka ci jarabawa an ce gurbin shiga karatu kuma ka ci sannan ka san ka cika duk wani suka idoji na takaddunka kuma dukan su ka kawo su sannan ba a baka gurbin karatu ba sannan ana tunani cewa akwai wata doka da ake son idan har dokan ta tabbata an kawo dokan nan sannan ana tunanin cewa ba za ka shiga makaranta ba sai ka ƙara wani shekara banda wannan rikicin jam din da muke ta fama da ita mu dalibai muke ta kuka da al'amar
wane kenan
to gashi nan yanzu kamar yanda nake miki bayani zaki ga cewa ni yanzu ina baki misali da kaina yana ta rabo in har buta jarabawa har na fara tunanin cewa kawai maganan karatu ma gara kawai a hakura da shi
to ta kawon boko dai sai
to an ce gurbin shiga karatu na rubuta babu wani gurbi har yau na rubuta misali na ci idan na ci ban samu gurbin karatu ba sannan an ma ki bari ma in ci shi kanshi jarabawan iya karatu na dage to so dole kawai a matsayin na dalibi sai kawai ce to bari in kama wata hanya
Mallam Shehu akwai zargin da waɗansu jama'a suke akan cewa kila mali hukumar jarabawa nan ta share fagen shiga jami'a wato jam kaman ta zama kaman wani fage ne na tarawa ita gwamnati kuɗi ta inda kaman da gangan ake yi a sai da form na ita wannan jarabawan fiye da kima kuma kowanne daga ciki babu wanda za a mayar ma kuɗin sa koda kuwa bai samu yayi ba ko bai samu ya ci ba yaya ga matsayin wannan zargi yake a wurin ka
to su kin san tsari na kasa irin namu Najeriya da kuma mu mutanen kasar mutane ne wanda ba a iya musu domin idan su al'ummar kasar ko in ce jama'a su kina zargin cewa ita hukumar jami'a to hukumar tsara shirye jarabawar shiga makarantun gaba da secondary school to jami'o'i wata kafa ce da gwamnati take da ita na ƙara samun kudin shiga na haraji kawai ana yi ne don gwamnati ta karuba don su yaya su karuba to ba taimaka wannan hukuma adalci ba kuma ba taimaka wato gwamnati adalci ba dalili ko shine duba da yawan kirin al'ummar da muke da shi a yau ya zama dole wannan hukuma ta ba mu kowa dama kowane dan kasa wanda ya kai matakin da ya kamata a ce ya nemi makarantar gaba da secondary school an ba shi wannan damar domin ya fito shi ma ya nemi wannan jarabawa idan misali hukumar ta ce za ta ka'idance iya adadin mutanen da zai kamata a ce su ne za su siya wannan form din su rubuta jarabawa to kuma a hakan ba zai rasa kawo cici kucin da wasu za su ce ba yi musu adalci ba da zargi da mutane suke yi ta yiwuwa hakan ne wasu su gan shi a matsayin cewa wata hanya ce da ake tara wa gwamnati kuɗi to amma tunda ba su da wata hujja ko kwara da za su iya bayyana da hakan to za mu iya jingina da wannan zargin amma dani na fi kallon shi a matsayin cewa wata dama ce da akan ba mu kowane dan kasa da yake da iko a ce ya zo ya nemi makaranta ya nemi wani admission ya zo ya sai wannan jarabawa domin shi ma ya gwada nashi kunjin da bajinta sai ya gani in zai iya cin jarabawar da za ta share mai fage ne ya shiga makarantar da ke gabar secondary school yayi to ina ganin wannan shine abin da yake a zahiri ba kila ko zargin da mutanen suke ba duk da ta yiwa zargin ya zama kila gaskiya ne to amma babu hujjar da za mu yarda da ita a haka
maganan cewa yanda ake jefa dalibai zuwa jarabawa gari-gari ta yayewa wani bai taba tsallaka zuwa wani wuri ba amma an dauke shi daga jihar shi an kai shi wata jiha da kila bai taba wannan kuma kila ga karancin shekaru shin ku ne kuke da wannan tsarin kun je siyan form din da cika shi ta wannan takardar kuke jefa kanku a jihohin ku kuwa su ne suke da wannan tsarin.
Ha, dalibi bai da wannan hurumin ji nuna cewa ga garin da yake bukata ga kasa ga state din da yake so a ije shi domin ya zana tashi jarabawa. Abinda jam suke da bukata shine wanda daga ina kake, kai dan wani state ne, shine kawai take da bukata. Sannan gurga ka wani state din ka je ka rubuta jarabawa, wannan hukunci ne na hukumar jam. Saboda me su suke tura ka ka je can, ka je can a wurga ka inda baka taba ma tunanin wani kama ya san wurin ba. Kuma sannan abin da yake ci mana tuba a kwariya, da za a wurga ka wurin a ce akwai masaukin da zaka sauka, babu damuwa, zaka zauna ka rubuta jarabawanka. Amma za ki ga wani kaman irin a ce primary school ne ko secondary school ne, za a zube mutane ne kika san ba ƴan adam ba, an zube ku ga sanyi, inda sanyin safiya zaka je ka rubuta, ga sanyin safiya ga menene, wani kafin ka kwakwalolin gumma da zaka je ka rubuta jarabawan ma lokaci ya tafi. Saboda me baka san ma wurin ba,
duk da yanayin matsalar tsaro da ake fama da shi,
ga yanayin matsalar ko tsaro
a bana ma an zana a haka
kware kuwa, domin an zana dan wanda suke makwabtan mu sun rubuta jarabawa, karshe gidan mu suka zo suna tambayan wai ina ne wuri kaza a cikin garin Zaria. Saboda ban ma su san wurin ba, kuma hanya ce da zan iya cewa hanya ce mai matukar hadari da zai kasance ana bi da sauransu na yan ta'adda da sauransu, za a iya samun wannan matsala da shi. Dan iyayen ma wasu suka cire zuciyar cewa yaran su hakura kawai da rubuta wannan jarabawa, da su je wani masifa ta faru garin su hakura.
Tsarin jarabawa ta jam da na'ura mai kwalwa ake kwamfuta, kuna ganin mutum ba zai iya yin ta jarabawa daga cikin ɗakinsa ba?
Tunda abin ya zamana da kwamfuta ake ana yin ta ne da na'ura mai kwalwa, idan su hukumar jarabawan suka ga dama, mu a mahangarmu mu dalibai muna ganin cewa idan dai har kowa za a ana so mu zana shi, za mu iya zana shi a cikin dakunan mu. Amma kuma kamar yanda kika yi magana cewa ana tura mutane gari gari, jarabawa ta farko da aka fara tura ni, an tura ni garin Kano ne. Da aka tura ni garin Kano ban ma taba zuwa garin ba, na shiga cikin garin ban san inda zan kwana ba, gashi dare yayi min. Haka nan na kwana a dan gurin wani teburin guraren mai shayi, na tashi na kwana na sha wuya, amma sai abin na fara tunanin cewa da ai mace ce to ya za ta yi ma da al'amarin kenan. A haka na je na rubuta jarabawan, duk karatun ma da nake tunanin nayi in zo in rubuta shi a jarabawan, hankali na ya tashi matuka, saboda hankali na ma ya zamana ba a jiki na yake ba, saboda irin yanayin da na kwana. To wannan mu muna ganin cewa akwai irin cutarwa a cikin al'amarin, a ce mu dalibai za a zaben mana gurin da zamu je mu jarabawa, ba mu zamu zaba ba. Kamar yanda kika yi magana shi kanshi na'ura mai kwakwalwan, mafi yawanci zaki ga da yawan mu wa'insu mu dalibai zaki ga akwai wanda bai ma taba shi kanshi na'ura mai kwakwalwan ba.
Kuma a wannan zamanin
akwai sosai, saboda ba lallai bane cewa makarantar da kai cewa idan an gaya maka cewa an karanta maka ba a baka ita na'ura mai kwakwalwan taba ba, ka dai santa a rubuta, amma ba za ka iya baka iya taba ta ba, an baka an ce ka rubuta jarabawa. Tun daga nan abubuwa sun fara, an fara samun matsala. Ranar farko da na fara ita kanta rubuta jarabawan ita kanta a na'ura mai kwakwalwa, sai da na rikici, saboda naga wasu lambobi ne kawai sun fito min an ce min in cinka. Na fara tunanin to ta ina zan fara cinkan wannan al'amari, ni kuma ban sani ba, saboda ba a yi min wani koyar da ni na mutum.
To wannan ba laifin jam ba ne, wannan ba laifin ita hukumar zana jarabawa,
tunda jam ai
saboda makarantun da kuka yi ne kila na baya bai kamata a ce ka kaga makarantar game da primary a ce baka san na'urar mai kwakwalwa kuma baka iya amfani da ita ba.
Eh, to za mu iya cewa kamar yanda na gaya miki, na miki bayani na ce miki duk abin da baka yi shi a zahiri ba, ko kuma ka san shi a rubutu ba, ka san shi a aikace ba, to dole zai baka matsala. Wannan ne yake kawo mana rikici gaba ɗaya, ka ga al'amarin sai ka rasa iya za a aikata wannan ita na'ura mai kwakwalwa.
To jama'a, da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.